السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا يمتن لتنم تقوص ga watan ainihin 11 watan Zulqa'da hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ta dace da 27 ga watan 4 watan Afrilu kalandar albashi shekara 2026. Allah ya kaddara haduwar mu a wannan majalisi mai albarka dake nan kofar gidan sarkin Kura a cikin garin Kura, karamar hukumar Kura, jihar Kano, Najeriya, domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, wallafar babban malami Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah ya ji kansa. Muna cikin Abwabul Jihad, kuma muna fasli da malam yake bayani akan falalar jihadi a musulunci. Karatu tukan da suka gabata mun ji ma'anar jihadi, mun ji falalar jihadi, ko mun ji dalilin da ya sa ake yin jihadi, mun ji sababai da suka sa ka sharanta yin jihadi ga musulmai, kuma mun ji ya ake yi. Muna jin falalar yin jihadi din, mun faɗi dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko Allah ma subhanahu wa ta'ala da kansa, ya fara fadar falalar jihadi saboda zaburarwa ne ga waɗanda za su yi jihadin cewa su yi shi, saboda ba abin da ya fi daɗi a wajen ɗan adam fiye da rai. An gane ku? To, da haka idan bai ji ya samu abin da ya bi shi ba, ko kuma abin da zai tabbatar masa da ɗorewar sa'ada, dacewa da jin daɗi na rai ba, to ba zai fifita wannan ran da wani abu ba. To, da haka ne Allah subhanahu wataala da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi bayani akan falalar jihadi, saboda kada wani yi sanyin jiki ya yi lankanji ijada baya gabaran yin jihadi. Za mu tashi inda mala ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yudkhilu bisahmi alwahidi aljannata sani'ahu. Littafin Nahnu na a mujalladi na uku ko juzi na uku shafi na 73 faqara ta biyu daga sama sadara ta uku, inda malai ya faɗi wannan hadisi. Da fata Allah ya taimake mu ya samu dace. Malai ya ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, inna allaha yudkhilu bisahmi alwahidi aljannata, lallai Allah yana shigar da mashi guda daya, kibiya guda daya, aljanna sani'ahu yahtasibu fi san'ati alkhair, wanda ya kera mashin ko kibiya din ina neman alkhairi, ina neman ladan wannan abin da ya aikata a wurin Allah. an gane ku, ba wanda kawai yayi kibiya yi mashi ko ya abin da ya kama da wannan saboda neman kuɗi ko kawai saboda ainihin a zama sharri ga al'umma ba, an gane ku. To wannan dalilin wannan mashi ko kibiya da ya kera aka yi jihadi da ita ko aka yi jihadi da shi mashi din ko wannan makamin, Allah zai shigar da shi aljanna. Wal mumidda lahu, da wanda isiya ibayar a yi jihadi din da shi, shi ne al-mumid, wanda ya ƙari musulunci da shi, wato isiyo makaman ita ga su a ji a yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah. Misali, kun ga a lokacin da aka yi katafa suka addabi musulmai a zangon katafko suka yi ta kashe su, kun ga ko waɗansu da suka sai wasu abduna da wasu makamai suka bayar, to waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su lada, dalilin haka zai shigar da su aljanna. Warrami ya bihi, kuka ga gurin bane? Ku duba naku shafi 111 fakara ta ɗaya daga sama a mujalladi na biyu, shafi 111, wa qala inna allaha yadkhulu bisahmi alwahidi aljannata, kun ga gurin shafi 111 littafi irin na hannunku, an gane ku. Warrami ya bihi, hakanan Allah yana shigar da wanda yi harbi ya yi jifa da wannan mashin ko ya harbi da wannan kibiyar fi sabilillahi, shi ma Allah zai shigar da shi aljanna. Wato Allah zai shigar da wanda ya yi makami, ina nufin samun alkhairi lada a wurin Allah, da wanda ya siya ibayar a yi jihadi da shi, da wanda ya yi jihadin da shi, waɗannan guda uku dalilin wannan makami guda ɗaya duk Allah zai shigar da su aljanna. Sai manzo Allah ya ce warmu warkabu, ku iya harbi, ku iya jifa da mashi, ku yi kwanji, ku iya harbi da kibiya, warkabu kuma ku iya hawa doki, ku iya hawa abin hawa kamar raƙumi ko alfadari ko jaki, yadda za ku jure tafiya akan ainihin waɗannan ababen hawa. Kun ga yanzu wanda aka samu a zamani wanda ya fi kowa juriya a hawa doki shi ne wanda yake iya tafiyar kilomita 75 akan doki ba tare da ya sauka ba, ba tare kuma da ya jigata ba, an gane ku. To wannan kaga jarumi ne sosai, da aka ainihin bin ladin, wannan bin ladin da ake ji da akwai shi ko da kissarsa tana nema ta zama wata fukaha, amma shi asalin bin ladin din akwai shi, ina fatan mun gane, wanda ainihin ake cewa da su yan alka'ida akwai su, shi asali akwai shi, a wannan zamanin ba a samu wanda ya fi shi juriyar hawa doki ba, an gane ku. Dan ina iya tafiyar kilomita 75 continuous a guje akan doki kamar mota ba tare da ya tsaya ba, an gane ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ringa hawa abin hawa, wa antar mu ahabbu ilayya min antarkabu, amma ce kun iya harbi, a ce kun iya mashi, kun iya kibiya, kun iya baka, shi yafi soyuwa zuwa gare ni fiye da ce kun iya hawa abin hawa da gudu akan abin hawa. Dan idan wanda in ka iya gudu akan abin hawa, in ka ji guya sai ka ne, sai ka nemi abin hawa ka tsere, amma idan kibiya ka iya, ka iya kwari, ka iya baka, to kaga wannan inda zaka samu dai inda zaka matse labe ne kai ta me, kai ta aika da makamai, an gane ku. Wa kullu shay'in yalhu bihi ar-rajulu fa batilun illa ramyahu bi qawsihi aw ta'dibahu farasahu wa mula'abatahum ra'atahu. Itfazalla yace wa kullu shay'in yalhu bihi ar-rajul, duk wani abu da mutun namiji yake yin wasa da shi fa batilun, wannan abin batacen abu ne, musulunci bai yadda da wasa ba kowanne iri, illa ramyahu bi qawsihi, sai dai idan yaje ina koyar harbi ne da bakansa, ina yi da kwarinsa, ina harbawa, ina wannan wasan. Aw ta'dibahu farasahu, ko yaje yi wasa akan dokinsa, yana ladabtar, ina horar da dokin saboda koya masa jarinta da juriya, wa mula'abatahum ra'atahu, ko kuma wasa da mutum zai da matar shi, an gane ku, mutum ya wasa da ita su yi tsere, su yi langa, ko a yi mai gudu ya gudu, an gane duk wanda annabi yana yi a gidansa, ko sallah ina yi. Da haka Nana Aisha sai ta ba mu labari, ta ce wata rana sai muka yi tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce muna yi fi sai na tsere masa, ta ce falan ma hamaltun lahma, da na yi ƙiba na yi teɓa, sai ce Aisha zo a yi tsere, ta ce da muka yi tsere tibi-tibi ina tibi-tibi shi kuma sai abin nan, sai ce Aisha na ce ce ita hazihi bitilka, an yi ɗaya da ɗaya kenan, an yi duro na fanshi, an fahimta. Annabi yana yin wasa da iyalinsa a gida, su yi ainihin tsere, su yi langa, su yi yar tarabke duba, to ba su ne wasannin da mata suke ba cikin gidaje, an gane ku. To wannan wasan da mutum zai yi da matarsa, wannan babu laifi, wannan abu ne mai kyau. Wa man 'allamahu Allahu ar-ramya, wanda Allah sanar da shi harbi, sarrafa makami, fata raka hura gabatan anhu, sai yi watsi da abin saboda yana kyamar abin, fa ni'matun kafaraha, to wata ni'ima ce ya butulce masa, Allah ya masa wata ni'ima sai ya butulce wannan ni'imar. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga mata su ne yawancin yan wuta, suka tambaye shi me dalili, ya ce saboda kafircinsu, suka ce suna kafircewa, Allah ne ya ce suna butulcewa abokin zama ne, duk alherin da abokin zaman su yi musu, miji ne, mahaifi ne, mariki ne, wanda ake suke karkashin kulawarsa ne, randa duk suka ga abin da ba daidai ba sai su bai taba musu abin alheri ba, duk abin da ya musu na alheri sai su butulce. To idan mace da ta butulcewa mijinta ko mahaifinta ko ta butulce wanda yake kula da ita, ma'ana ni'imar da yake mata ta butulce, ya sa ta shiga wuta, me zai hana wanda ya butulce wa Ubangiji ko ni'imar da Ubangiji ya masa shi ya shiga wuta, an gane ku. To da haka ainihin Annabi yace wanda ya koyi Allah ya sanar da shi iya harbi, iya baka, iya kwari, sarrafa makami, sai yi watsi da abin saboda ina kyamar haka, to wannan ni'ima ce Allah ya masa sai butulce masa. Rawahu Ahmadu ahlu sunan, wannan hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal da ahlu sunan suka ruwaito shi. Wa inda ibn Majah, a wajen Ibn Majah, man ta'allama ar-ramya thumma tarakahu, wanda ya koyi harbi, jifa da mashi, sannan yi watsi da abin, faqad asani, haqiqa ya saba mu. Wannan hadisin ina cikin sunan na Abu Dawud, hadisi mai lamba 2513, ina cikin sunan Nasa'i, hadisi mai lamba 3580, da kuma hadisi mai lamba 3346, ya kawo shi takaitacce. Haka nan Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisi a cikin sunan, hadisi mai lamba 2811, da kuma hadisi mai lamba 2814, an gane ku. Ibn Majah din ya sake kawo shi a cikin ko hadisi mai lamba 618, an gane ku. To amma dai asalin hadisin ya zo a cikin hadisin Imam Muslim, hadisi mai lamba 1919, man 'allama ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqad 'asa, cewa wanda duk ya iya harbi, aka koya masa harbi ya koya, ma'ana sarrafa makami, sannan yi watsi da abin, ita baya cikinmu, ba mu tare da shi, ko kuma haƙiƙa ya saba, ma'ana ya saba wa Allah, ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan za mu gane cewa da ya ce ainihin ya butulce wa ni'ima da aka yi masa, ko ni'ima ce ya butulce masa, gaskiya ne, saboda wanda ya iya baka, iya kwari, wanda ya sarrafa makami, akwai ranar da shi a karan kansu za su yi masa amfani, ko ba wajen jihadi ba. To yanzu kuma ya koya, ya watsi, ya yi watsi da abin, ya za a yi, an fahimta, kaga ba zai masa wannan ranar ba, wanda ya zo da makamin sai ya cutar da shi, an gane, ko kuma ga makamin amma ya kasa sarrafa shi, saboda ya koya, ya iya, yanzu bai iya ba. Abu na biyu, wannan ina nuna wato wani zamani zai zo, mutane za su ke kyamar yin jihadi, kamar zamanin da muka zo yanzu. Kaga wasu musulmi suna ganin cewa wai jihadi kamar wani tashin hankali ne, jihadi kamar wato Allah ya shar'anta wani abu wanda za a dinga zubar da jinin mutane ba gaira ba dalili abu a cikin abin da ba dole ba. Dazu na yi mamakin akwai wani abokin mu na ji shi wata magana da yake yi cewa muna yaudarar kanmu akan cewa shugabanni suna hukunci ba da littafin Allah ba, ba shari'ar musulunci suke ba, yace ai muna yaudarar kanmu ne, ai asali shi da ma tsarin ba dora shi akan shari'ar musulunci ba, da haka kada mu nemi wani mu ce yi shari'ar musulunci, ai wannan kuskure ne. Kuma an gane idan mataki na larura ya sa ana zaune a haka, to kuma shikenan sai a tafi a haka, babu lokacin da zamu yi tunanin a canza, ba ma tunanin Allah ya dawo mana da shari'ar musulunci. Mu abin da muka yadda shari'ar musulunci jama'a tana amfani ga musulmi, tana amfani ga wanda ba musulmi ba, kowa tana yi masa amfani a domain nashi. Amma wannan tsari na demokradiyya, wannan tsari na gwamnatoci da ake yi na yanzu, tsari ne wanda yana cutar da addini, yana cutar da al'umma, yana cutar da ƙasa. Ina fatan mun gane, ina kowa cutar da shi yake yi, to ya za ka zauna kana dawoma a cikin cutuwa kuma a ce ba za ka yi magana ba? Ina fatan mun gane. Ina magana an ce ainihin mace ta zo za a ba wata mata alƙalanci, musulmai mun fito muna ta surutu muna ta musulunci bai da mace ta yi alƙalanci ba, sai ce eh gaskiya ne musulunci bai da mace ta yi alƙalanci ba, amma ƙasar musulunci ake yi? To an je ƙasar ba musulunci ake ba, ita ma ba musulma ba ce? Allah ya sa kun fahimta. Wannan shine kuskuren da ake yi, sai a ce to ai waɗancan suna amfana, mu me zai hana mu bar namu su amfana? Da me suke amfana? Da me suke amfana? An ji mace su a cikin su mace tayi shugabanci, tayi alƙalanci, tayi kaza, tayi kaza, da me ta amfana? Ta je tayi gwagwarmaya da maza? Mazan banza sun taba ta? Ta taba mazan banza? Sun ganta sun ji daɗi, ta gansu ta ji daɗi? Sun yi mu'amala da ita, ta yi mu'amala da su, shi ne jin daɗin? Idan wannan menene bambancinta da dabba ya faru, wani arni ya je Saudiya, sai aka zo ana gaggaisawa da mutane, sai iga mata ba sa miƙawa maza hannu, sun yi su miƙa musu hannu. In fact a layin ma da aka jera ba ma kawo mata a wurin ballanta na ka ce bari ka tafi ka je ka gaisa da su. Sai ike tambaya wani shugaban ƙasa ne, sai ke cewa wai ku musulmai me isa matan ku a no shaking hands da maza? Bayan an gama yayi wannan tambaya, sai sarki na wannan lokacin, na jin sarki Fahad ne, sai yake cewa da shi yace yanzu matarka, na jin sarkin Ingila ne a lokacin, yace yanzu kai din nan wani talaka haka a waje zai zo kawai miƙa matarka hannu? Sai yace ai shaking hand with matarsa, sai manya-manya mutane ne high rank, yau ina talaka ma ya isa ya kai kanta? Sai yace ta ai mace musulma, duk wanda mijinta ne sarki kawai a wajenta, wanda duk ba ita ba, ba shi ba, bai isa ya kai kanta ba, ballanta na ya gaisa da ita. An fahimta? Amsa ta fito ko ba ta fito ba? Ashe kenan ke a matsayinki na musulma sai ki gane ke musulma ce, kai a matsayinka na musulmi sai ka kana kai musulmi ne, da haka wai suna amfa'a yanzu shikenan, sai mu ce arna suna karɓar riba a conventional bank, sai mu ce tunda suna karɓar mu ma mu karɓa? Haka za mu ce? Ko suna karɓar bashi da riba suna amfana da kuɗin amma ƙarshe suna rushewa ya zama bala'i a kansu, sai mu ce don suna amfana da wannan kuɗin mu ma mu je mu karɓa? To bambancin musulmi da waninsa kenan. To da haka dole waɗannan abubuwan sai ana dawa ana fahimta, sai mun yadda wannan rayuwar da muke ta constitution rayuwa ce ta me? Ta larura, randa duk muka samu dama to za mu balle za mu yi shari'ar musulunci. Abu na biyu, za mu ci gaba da kira wa shugabanni musamman musulmai daga cikinsu su sani cewa sun samu dama da za su ɗabbaka shari'ar musulunci. In sun yi kansu, idan musiba, Allah zai tambaye su, ya kuka samu dama na ba ku dama da za ku yi shari'ar musulunci amma kuka ƙi. Ai su za su rashin amsa ko? Muna mu shine mu faɗakar, shine mu faɗa, amma ba wanda zai za mu saurara da zai ce wai mu ma daina wahalar da kanmu, muna cewa ana shari'a ba ta musulunci ba, ko muna neman shugabanni musulmai. Ba mu ce fa wanda ba musulmai ba su yi, ko mun ce wadanda ba musulmai ba su yi. Jonathan ba shekara 5 yana mulki ba, Obasanjo ba shekara 8 yana mulki ba, akwai wani da ya taɓa fitowa ya ce sai shari'ar musulunci? An fahimta? Amma gwamnoni waɗanda suke na musulmai ba kira su cewa su shari'ar musulunci ba, waɗansu ba su yi ba. Ina fatan mun fahimta. To za wasu kun san cewa to wai da suka yi ai yaudara suka yi kaza 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 suka yi, ai tuntube dadin gushi ne. Ya za a shekarar kaza don kiyas ana yin shirme ana tamfele, kai kuma ka zo ka ce kana tunanin a rana ɗaya za ta gyara wannan abin? Ba zai yiwu ba. Aiki ne for decades. Kar ka ɗauka abu ne to wannan kuma ita ce illa da aka yi wa musulmai. Shi komai so ike itsaga kawai iga jini, ba shi da long term plan. Ba musulmai ni kawai ba, duk ɗan arewa ma haka aka yi masa wannan tunanin. Ina fatan mun gane. To saboda haka dole sai mun tsaya mun nutsu, dan ana halin yanzu misali mutumin da yake da rashin lafiya, dan Allah a san ransa yake zuwa da rashin lafiya. Yau da ka mallaki komai aka ce kawo juyin waina baka da lafiya, yanzu nan ka samu lafiya ba za ka bayar ba? Idan baka gano wannan ba, mutum ne izo ya tare ka zai kwace maka kudinka, sai ka ce ita ban dukiyarka ko in kashe ka? Sai ka ce to ai ta dukiya ba kuwa ce, rai kun ya tafiya tafi kenan. Sai ka bashi dukiyar, ka ce inda rai ka nemi wani, ana yi ko ba yi? To idan rashin lafiya ce, za ka yadda ka bayar da dukiyar ka samu lafiya ko ba za ka yadda ba? Dan ka san ka samu lafiya za ka je ka nemi wata dukiyar. To da haka dole sai mun yadda wannan zaman da muke a ƙarƙashin constitution muna zama ne zama na larura. Kuma duk musulmi da Allah ya bashi ikon da zai iya kawo sauyi, sai yake kawo, Allah zai tambaye shi ranar tashin alƙiyama. Ai mun fahimta ko? Dole kowanne musulmi ya dinga jin wannan a cikin zuciyarsa. Amma shikenan sai shiga abin, shiga sojan badakare ya zauna ragin, ai tunda shikenan ai shi ba shi ya fara ba. A kai baka gane cewa gwamnati liability bane? Wanda ya ɗauko na baya zunubi ina kansa, kai ma in yazo ya jibga da nasa da naka, ya jibga a kanka ba tare da shi ya sauke da nasa ba, ba zai sauka daga kanku ba gaba ɗaya sai ran da wanda aka samu wani a cikinku ya sauke? Ko mun fahimci wannan? To da haka kaga bil munasaba sai mu yi kira ga shugabanni, kamar shugaba a ƙaramar hukuma, kamar gwamna a jiha, kamar shugaba a ƙasa, sai su ringa cewa ai wannan bashin ba ni na ciwo ba, suna faɗa ko ba sa faɗa? Ko wannan haƙƙin ai ba akai na yake ba, ba lokaci na yi abin nan ba, suna faɗa ko ba sa faɗa? In ka karɓi gwamnati kana karɓar ta ne da me? Da komai da komai da yake cikinta, ba ka da wani shan fate-fate ka ce banda kaza banda kaza. Inda wancan in haƙƙi ne na mutane ice bai biya ba, kai ma ka zo wannan abin ka ɗauka har da kai, ba dan shi ya sarai a kansa ba, shi ma ina kansa ba shi ya zaluncin ba? Da idan duk wanda ya yi zaluncin ya gama in ya ba wani, shi kenan shi ya sarai a kansa da ruwa ba ta sha ba? Amma duk wanda ya ɗauka wannan haƙƙin zaluncin da aka yi tun daga bayan har zuwa lokacinka da ka karɓa, Allah ina nan sai kuna dukkaninku sunanku azzalimai, ba za wannan haƙƙin ba zai saraya a kanku ba gaba ɗaya sai ran da wani a cikinku ya biya. Ina fatan mun gane. Allah ya ganar da ku. To da haka wannan ainihin wato tanabbu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina nuna mana wani lokaci zai zo mutane za su kyamaci jihadi. An gane, za su kyamace shi ta yadda zai zamanto ba sa son sa, ba sa son a yi musu maganar sa, suna ganin cewa wani tashin hankali ne, wani kaza 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 kaza. Wa zakara Ahmad عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له إمام أحمد بن حنبل يا أم بتادق من ذا الله صلى الله عليه وسلم شعون متنياتي دشي أوسني يا من ذا الله كيم وسيا قال فقال في من ذا الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله إني مك وسيا دكورا الله فإنه رأس كل شيء إتتقوى إتتي جاغورر كومي إتتي كان كومي وعليك بالجهاد كمنا أمرتك دا جهادي فإنه رهبانية الإسلام شي جهادي شيني رهبانية شين مسلمتي تنسيني دا تاكا تنسان وعليك بذكر الله كمنا أمرتك دا يوان تعمبتا الله وتلاوة القرآن دا كما كراتنا القرآني فإنه روحك في السماء شي أنبتا الله دا كراتنا القرآني wannan shine abin da zai kawo maka yalwa da walwala da kanshi da jin dadi a sama ina nufin aljanna wa zikrun laka fil ard kuma shine abin da zai tabbatar da ambatanka a ban kasa kowa ita shi ambatanka zai ambace ka da alheri ba wanda zai ambace ka da sharri an gane ku abubuwa guda nawa kenan abubuwa guda hudu ko taqwa jihadi da kuma ambatan Allah da kuma karatun alqur'ani waɗannan abubuwa guda hudu wanda duk ya rike su to ijira kiyama ta tsaya ko ijira ya mutu in ya mutu zai samu daraja aljanna madaukakiya sannan kuma a nan ban ƙasa Allah zai tabbatar da kikkiawan abato gare shi jama'a mu kalli duk waɗanda suka mutu ta ƙarƙashin jihadi suka yi takawa suka yi kaza suka yi kaza ba wai zamanin da kawai ba ko a zamanin mu na baya-bayan nan zamu ga irin abin da suka samu kansu akai ciki kenan yanzu misali ba 1960 Najeriya ta samu yancin kai ba yaushe Najeriya ta samu yancin kai 1960 haka ne shekara 66 yanzu a shekara 66 na waɗanda suka shugabanci ƙasar nan akwai mutane guda biyu har yanzu an daina ambatan su akwai wani wanda izo sai yi mulkin da ya shafe hasken waɗancan akwai menene abin da suka yi sun yi takawa sun yi kokarin su sun yi taka tsantsan sun yi tsantseni sun mutu gidansu ɗaya daga cikin su gidan gadan ma ba shi da shi gidan gadan ba shi da shi ya sadaukar da shi ga yan uwansa an kashe shi gashi nan dan kwairoyi waka ko yace yayi kuka yayi bakin rai yayi takaici ya tuna Allah sai kuma yayi tunani ya gane da wulakanci gwamma shahada ga musulmi dan ba illa ce ba an fahimta irin waɗannan da suka ji tsoron Allah suka tsaya wa gaskiya suka yi adalci suka yi mutunci suka san kansu ambatan su ya tabbata ban kasa ko bai tabbata ba to haka zaka yi haka zan yi haka da duk wani wanda yake son ya tabbatar da ambato mai kyau a ban kasa to yayi wannan to sannan kuma ga daraja madaukaki a gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna wannan hadisin Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo shi a cikin Musnad juz'i na 3 shafi na 82 kuma hadisi ne ingantacce wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zirwatu sanamil islam aljihad kololuwar tozan musulunci shine jihadi malamai suka ce annabi sai ce tozo a jikin nama duk dabba mai tozo wannan yankin nama ne fi daraja jikinta kayan ciki cinya kwanduwa autar cinya menene fi daraja jikin nama mai tozo dabba mai tozo suka ce shine tozan ya fi kowanne daraja duk dabbar da take da tozo to shi wannan tozan shine yanki mafi daraja jikin dabba to in kana nema mafi daraja a musulunci shine jihadi an gane ku wannan hadisi Imam Tirmidhi ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2619 haka ne imam ibnu maja a cikin sunan juzi na shafi hadisi ne lamba 3973 kuma hadisin hadisi ne ingantacce wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu ya ce salasatun nau'in mutane uku haqqun ala Allah aunuhum Allah ya wajabta wa kansa zai taimake su haƙi ne akan Allah ya taimake su al-mujahidu fi sabilillah wanda ya fita jihadi dan daukaka addinin Allah Allah ya alƙawarin zai taimake shi wal mukatabu alladhi yuridu al-ada da bawa da aka rubuta masa fansa yake kokarin ya biya fansar Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi wan nakihu alladhi yuridu al-afaf da wanda yake so ya aure saboda ya kare kansa gaban zina yake so ya kare kansa gaban saban Allah to shi ma wannan Allah zai taimake shi ya samu dama ya aure da haka ya mashar shabab ko matasa ku sai ga ya muku in kana so zaka yi aure ba tare da hankalinka zaka yi kana so kai aure ba wata niyya ce ta sa zaka yi auren kar kai aure don competition aboki na wani yayi nima sai nayi an fahimta a kai nufin al'afaf kamewa kai wa kanka gijiya kai wa kanka ka ganuwa wadda za ta kare ka gaban saban Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka ga Allah ya taimake ka amma ka shiga competition aboki na wani yayi aure ni ma sai nayi aure sai Allah ya barka an fahimta ko kuma kai zamanin nan fa kowa auren yake yi ni ma fa bai kamata in shigo gari sai a barka sai maka hangen da alaba shiga birni ba kai ta kokari sai ka gyale ka to wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ina nuna mana matsayin niyya a cikin ayyuka an gane ku niyya tana da amfani tana da muhimmanci kwarai da gaske wannan hadisin mu ma a wannan fitar da muka yi Allah ya tabbatar mana da shi kuma manzo Allah as-sadiqul masduq ma zo mai bayanin abin da ya faru wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba 1655 da Imam An-Nasa'i shi ma a cikin sunan hadisi mai lamba 3320 da 3218 haka ne Imam Ibn Majah ya fitar da shi shi ma a cikin sunan hadisi mai lamba 2518 kuma hadisin hadisi ne ingantacce wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man mata wa lam yagzu wanda duk ya mutu bai yi jihadi ba ولم يحدث به نفسه kuma bai taba zantar da zuciyarsa jihadi ba yace in Allah ya kawo lok ba fa addu'a zakai ba kace Allah ya kawo jihadi a cewa zakai randa duk Allah ya kawo jihadi an gane ku to insha Allah da mu za a yi Allah zai ga gwagwarmaye da zan yi zai ga kokarin da zan yi to wanda in bai yi ba kuma in mutu bai zantar da zuciyarsa in ta kama a jihadi da shi za a yi ba ma ta ala shu'batin min nifaq ya mutu akan wata wani reshe na munafinci ma'ana akwai reshe na munafinci a tare da shi Allah ya sauke wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahih Muslim hadisi mai lamba 1910 wa zakara Abu Dawud anhu sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Dawud ya amfata hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yaghzu wanda bai je jihadi ba aw yujahhiz gaziyan ko kuma bai shirya bai dauki nauyin wanda zai je yi jihadi ya bashi abin da zai tafi jihadin ba aw yukhallif gaziyan fi ahlihi bi khair ko kuma bai zama halifa ga wani wanda ya fita jihadi dan daukaka Allah addinin Allah a cikin iyalansa da alkhairi ba ya zamanto yana ba su ci yana ba su sha ina ba su sura ina kula da lafiyarsu ina yin atan da su har ije ya dawo wanda duk da ɗayan waɗannan abubuwan guda uku ba asabahu Allah bi qari'atin qabla yawmil qiyama sai Allah ya shafe shi da wata tsawa wata kwarankwasa gabanin tashin alkiyama an gane ku wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2503 haka ne Imam Ibn Majah shi ma a cikin sunan hadisi mai lamba 2762 kuma hadisin hadisi ne ingantacce to kaga irin zamu tafi wannan aikin na da'awa ko da yake cewa mutane su kawo abin nan yanzu abin da ya faru idan wasu ne suka ji labarin abin da ya faru ba za su yi wannan tafiyar ba karamar ko da ai muka je ko to akwai wata unguwa ranar Laraba bandit suka je unguwar suka kashe mutane kuma suka ɗebi mutane ranar Alhamis ma ana gobe za mu je kenan suka sake zuwa suka sake kashewa kuma suka sake ɗiban mutane suka tafi ba garin Rogo bane irin ƙauyukan ne to kaga wasu idan suka ji sai ba za su je ba to ba mu sani ba har muka je da aka je inda za a je wajen da'awa din sai aka ce an je unguwar sai ake fada kaga da wasu ne system mai maza mu bar unguwar amma ba su baro ba to ai sai da gasu shiga ko sai da suka je sai ake cewa to ai waɗannan kiristocin kun ji abin da ya same su saboda haka sai dai a je a musu ta'aziyya a tafi an fahimta to irin waɗannan abubuwan kaga ina daidai da jihadi kenan yanzu to idan kai baka je ka shiga irin wannan tashin hankalin ba to ya kamata ka ɗauki nayin wanda zai je ya shiga to shine kuma zaka tsira daga wannan abubuwan guda uku da manzo Allah ya faɗa wanda duk isa mu kansa ɗaya daga ciki ko ukun gaba ɗaya bai yi ko ɗaya ba ya mutu akwai reshe na munafunci a tare da shi an fahimta to bil munasaba ina kira ga yan uwa musulmai mu daina jin damuwa dan ana zancen jihadi kar wani ya dinga jin ana so a dawo da hawunin agogo baya ne ko ina ganin cewa ai shi jihadi ai tashin hankali ne ko gaba ko za a samu rashin zaman lafiya ko abin da ya kama da haka a ala qad la hayata bila jihadin innal hayata hiya al jihad babu rayuwa ma idan ba jihadi saboda jihadi shine rayuwar idan baku sani ba yanzu duk wanda ya san yace zai kashe ka sai dai ku yi mutuwar kasko zai kashe ka zai yi kokari ya kashe ka zai yi yunkura dan duk wanda yake son ya kashe wani zai kashe shi ne dan shi ji daɗin rayuwa to dan me zaka bari kai yadda ya kashe ka kai ka kyale shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutum ne izo yake kokarin karin sai ya kashe ni ko yana son sai ya kwace dukiyata ko abin nan sai ya cin mutuncin iyalina in kana ga idan na yake shi sai na kashe shi ko ya kashe ni ya hukuncin yake sai ce in ka ya kashe ka kana aljanna in ka kashe shi ka kashe banza ba abin da za a yi Allah ba zai kama ka da laifin komai ba to sa wannan a cikin zuciyarka ka yadda ba mai mutuwa sai wanda kwanansa ya kare kuma man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi wa kullu alladhi fawqa turabi turabu wanda ba a sa takobi an kashe shi ba a banza ma zai kwanta ya mutu haka ne mutanen da suke mutuwa takobi ake sa duk ake kashe su zuwa suke su tsaya kan titi mota ta bige su sama suke faɗo hawa su faɗo da ka su mutu ruwa suke faɗawa su fakare su suke yin ninkaya har ruwan ifi karfin su nitse a ciki su mutu wuta suke kunna su faɗa su mutu makami suke ɗauka su kashe kansu kana kwanta za a ce an kwanta da kai ba tashi da kai ba ana yi ko ba a yi jama'a sai mun rayar da jarunta a cikin zukatanmu to a lokacin da mutane ba sa zancen jarunta tare da su sun zama talababantu kenan sun zamanto jani talau saboda haka ba za su so a yi zancen jihadi ba an gane saboda me kowa ya zama kafka nemi gidan taushi ko gidan laushi wa qala sallallahu alaihi wa sallam a kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza dhanna an-nasu bid-dinari wa dirham in mutane suka yi rowa da zinare da azurfa suka ji su ciyar da dukiyar su dan Allah wa tabaya'u bil-ina suka yi cinikin ba da bashi a fi shine bay'ul 'ina bay'ul 'ina wannan ne na ciniki mutum ne zai zo wajen wani ina neman bashi da Allah wani ba ni bashin naira 10,000 sai ce da kai ba ni da kuɗi naira 10,000 da zan baka bashi yi haƙuri in ka damu sai ce to ga wannan abin ni a 10,015 ike a wurina in ka ga dama in baka shi ka je ka sayar ka biya buƙatarka in ka tashi ni ka dawo min da kuɗi na naira 10,015 amma akwai kuɗi 10,000 da zan baka sai rike wannan abin in ka tashi ka kawo mun naira 15,000 shine baiwalina an gane ku wato cinikin sai abin da aka bayar bashi sai mutane suka koma suna wannan kasuwancin an gane ku wattaba'u aznab al-baqar suka bi jelar shanu ma'ana kowa izama makiyayi ina so sai ai kiwo watara kul jihada fi sabilillah suka yi watsi da jihadi dan Allah anzalallahu bihim bala'a Allah zai saukar da wani irin bala'i gare su falam yarfa'u anhum hatta yuraji'u dinahum Allah ba zai dauke wannan bala'in gabaran su ba har sai sun koma zuwa ga addinin su abubuwa guda nawa guda uku ko guda hudu rowa da dukiya cinikin aina bin jelar shanu da watsi da jihadi fi sabilillah duk al'ummar da tayi wannan sai ta samu matsala to yanzu ku duba daga September 11 zuwa yanzu mutane baya suke ci ko gaba suke yi gaba ke ko baya ke yi mutane gaba suke ko baya suke ci sai muku gane maganar ba daga wannan lokacin September 11 mutum nawa suka daina bada dukiyar saboda a gina masallaci ko a gina makaranta ko a je a yi da'awa ko su dauki nayi mutane su je su yi karatun addini ko su yi kaza ko su yi kaza ake ganin karatun addini ya zama wani terrorism kun ji abu ɗaya ya tabbata an samu dalilin da zai sa al'umma su shiga kaskanci da wulakanci ko ba samu ba an samu dalilin da zai sa bala'i ya sauka ko ba samu ba an samu dalili na biyu wannan cinikin na al'ina ba a yin sa ana yi sai da ya zamanto in kana so ka samu wannan abin ka je gidajen sarakai ko sarakai su suka fi yin wannan abin sai a samu wani basarake sai ce a je a nemo masa kuɗi sai a je a ce ai ba kuɗin sai abu kaza kuɗin sa kaza ne amma gashi an samu amma wancan abin shi za a biya in an tashi riba ce wannan abin shine da aka ce da kai 15,000 ne kai 10,000 kake nema aka baka a matsayin bashi 15,000 aka baka 10,000 aka karbe shi randa zaka biya kai ka kawo naira 15,000 wayan a ci dukiya ta haram an samu dalili
wato ma'ana bashi yake na kaza ko ba bashi kaza amma ga kaya
na kaza
ko sai kamar min da kayan ya kasa da
abinda haka ite shi bai wulaina shine kana neman bashi na kaza sai wanda ka nema wajen sa yace ba shi da wannan kudin amma ga kaya kaza ne kudin sa amma isiya a wurin ka kasa da inda ya sayar maka an gane shine na bada misali kana neman 10,000 sai yace ba 10,000 amma wannan abin gashi bari in baka bashi ka je ka saya 15,000 ne ka sayar ka san biyan bukatar ka ko kuma ni ka bani in sai abin a wajen ka a 10,000 ga 10,000 amma in ka tashi dawo min da kuɗi na 15,000 zaka kawo min don wannan abin kuɗin sa 15,000 ne wanda aka baka bashi kuɗi
ba ni da kuɗi ba ina da kuɗi amma ga wani abu na kaza ne kama da kuɗin da zan baka to kuma sai in ce wata in kai za ka ci ato ni ko wannan din ne ba da ko kuma in shi kake so in baka kuma in ka karba sai in ce kawo ni na
siya to haka ite
logic din ne
kuma
da wani ne a kusa dama an riga an shirya misali ni da kaya zakariya muna tare
ina da kuɗi
yana shi da kuɗin ba wajen kula ne na baki kuɗin da ka zo ka nema sai na ce to ni ba ni da kuɗin nan amma ga wannan abu da sama da kuɗin
yace logic din ya kasa fahimtar sa, yace amma a inda ya fahimta shi kai ne ka zo wajen sa neman bashi naira 10,000, sai ce da kai bashi da 10,000 da zai baka kaya bashi, amma ina da kaya kudin sa 15,000 ne, sai ita sai dai in baka shi a matsayin bashi maimakon rancen 10,000, kai ka je ka siyar ka samu biyan bukatar ka. Bayan kun kulla wannan a matsayin ya baka bashin kaya na 15,000, sai kuma i karba i baka 10,000 ko sai kayan wajenka a 10,000, abinda kai kake nema yanzu za ka yi bukatar ka ta biya, amma in ka tashi biya nawa za ka biya 15,000, sai ce to ya fahimci wannan, to mu kaddara a'a shi ba shi da kudin, amma akwai wani da ina da kudin, shi ina da kayan da zai baka bashi, shi wancan ina da kudin da zai sai wannan kaya, sai ka karbi bashi a wajensa na kaya, sai ka ba wancan shi kuma isaya a 10,000 da kai kake nema, kai ka san dai 15,000 ake binka, amma ka san biyan bukatar ka 10,000, ita ya wannan kuma idan kudin shi ne iba wancan din ya saya ko ba shi bane, to anan shi ne sai nace sai an yi bayani, idan kai ka bashi kudi isai maka to an gudu ne ba tsira ba, an shiga ba dauka ba ta fidda barawo ba, yanzu wato kunye hila wanda annabi yace iyyakum wal hiyal, a hirdinku ka shedinku da dabaru na cuta da aka bil munasaba, sai mu fada yanzu mun fada tun wancan lokaci har yanzu muna fada, ai da akwai waɗanda suke kai kaya bashi kananan hukumomi da ma'aikatu, sai su zo za su kawo form ai apply a sai kaya kamar buhu 200 katantaliya 200 kaza 200, amma suka tashi gaba ɗaya sai su dako kowanne 40-40 ko 50, sai zo sai su aje akwai wani yana da kuɗi a ƙasa, sai a zo ana kiran wane, sai a zo an sayar masa naira 10,000 ga wani can kuma yana zaune yana saya 5,000, waɗannan da aka kawo aka sayar 10,000 ko aka bayar da su a 10,000 su ake sayarwa a 5,000 ko 6,000 kuma a sake zuwa da su a ba waɗanda suka yi applying, ƙarshe da wahala ka ga su ɗauki guda 40 ɗin nan gaba ɗaya da suka zo da shi sun tafi da shi ba, to duk sun rushe, kaje duk wanda yake wannan abin sai da ya rushe, ba wanda Allah ya bari, zalunci ne. Akwai wani aboki na yana yi, aka gaya min ina yi na kira shi ne masa nasiha, sai ce a yanzu kasuwanci ya zama haka, nace kasuwanci ya zama haka, nace eh, nace to Allah ya rufa asiri, sai da ya zo a keken hawa sai da ya gagare shi, ina da gidajen mai na sani, ina da motocin hawa na sani, ina da mota da ake kai iyalansa unguwa na sani, ina da motar da ake kai ayansa unguwa na sani, kai kare karshe sai da ya koma gidan haya, kun fahimta wannan abin, to da haka amma idan wani ne ya zauna can to shi wancan zalunci nasa daban, an gane zalunci nasa daban, bai shiga cinikin aina ba, amma idan mutum shi ne mai kayan kuma shi ne mai kudin ika wadan suke wannan, to ya shiga wancan yanayi, to an samu
wannan malam shi wannan din kamar yadda suke da sun fada ina san sun fitan muna kanana ana yi a tamfa su karbowa kusan na gefen
nan
ita za su je su karbo a tamfar kuma a cikin gidan za a bada a tamfar.
Ice wannan magana da ce musamman a fada ake yinta, ice ya sani tun suna yara, ice ana yi haka a gidajen sarakai da ya sani, kuma a cikin gidan a tambobin suke da mai gidan ya shi basaraken ya nemi bashi, sai ce ai ba kuɗi amma ga wata atamfa kaza kaza kaza, sai ce ajiya sai rakawa masa kuɗin, wanda ta bada atamfar ko wanda ya bada atamfar kuma shine mai kuɗin, wannan atamfar ita ce jarinsa, to duk wanda gidan sarauta ne bai rushe ba, an fahimta, karkace ta har yanzu gidajen sarauta suna nan, sarauta tana da kima da take da ita a da, an fahimta, to shi wannan abin zai rusa ne in wani wa za'aza, to an samu dai dalili da zai sa wannan magana ta manzo Allah ta tabbata ko ba samu ba, an samu hakanan akai wa yanzu mutane kowa yana so sai zama makiyayi haka ne ko ba haka bane kowa a'a al'umma lokacin da ta zama tana so sai ta kowa sai ya zama komai rayuwa za ta yi dadi to kar ku dauka wai ana nufin wai abin nan aznabal bakar wai ana nufin wai kiwo ne ko abin a kowa ina jin shi sai ya zama wani abu sai ya samu duniya sai ya zama ya shigo a gari sai yayi kaza da haka ta hanyar halal ko ta hanyar haram sai ya nema shine abin da ake nufi to yanzu mutane da sun samu kansu a wannan sun samu matsala ko ba samu ba saboda dalilin wannan zai sa su yi watsi da jihadi dan wanda yake neman duniya da Allah zai tafi jihadi an gane ko to shine sai annabi ya ce wa tarakul jihad fi sabilillah suka yi watsi da jihadi dan Allah saboda wanda duk zai waɗannan abubuwan to ba zai jihadi dan Allah ba to sai kaskanci da wulakanci da bala'i sauka akan su Allah ya tsare mu wa zakar ibn majah anhu sallallahu alaihi wasallam ibn majah ya ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man laqiya Allah azza wa jalla wa laysa lahu asarun fi sabilillah wanda duk ya hadu da Allah mai buwaya da daukaka ranar kiyama babu wani miki wani tabo da ya je da shi gaban Allah da aka masa dan daukaka addinin Allah laqiya Allah wa fihi sulma to ya hadu da Allah ko ni tasgaro a tare da shi wannan hadisi Imam Ibn Majah ya rawaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2763 haka ne Imam Tirmidhi hadisi mai lamba 1666 amma hadisin hadisi ne mai rauni wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada kuma ku jefa hannayenku a cikin halaka sura ta biyu suratul baqara aya ta 195 wa fassara abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda ya fassara al-ilqa'u bil yadi ila tahluka cewa abinda ake nufi da jefa hannu a cikin halaka bi tarkil jihad shine mutane su daina jihadi wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2512 da Imam Tirmidhi hadisi mai lamba 2976 kuma hadisi ne ingantacce wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna abwabal jannati tahta zulali suyuf cewa kofofin aljanna na karkashin inuwoyin ta kubba ne hadisi Imam Muslim ainihin hadisi mai lamba 1902 hadisin nan Imam al-Bukhari ya rawaito shi amma da wani lafazi ba wannan ba aljannatu tahta zilali suyuf cewa i aljannatu tahta zilali suyuf ba abwabar jannati ba an gane ku wato aljanna na karkashin inuwar takubba hadisi mai lamba 2118 da 2823 da 2966 da 3024 da 7237 duk Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi kuma ya kusa zuwa fasali ko naku ba fasali yau wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yi jihadi dan kalmar Allah ta zama ita ce mafi daukaka to wannan shine yi jihadi dan daukaka addinin Allah hadisi Imam al-Bukhari hadisi mai lamba 2810 da Imam Muslim hadisi mai lamba 1904 wa sahha anhu anna an-nara awwal ma tus'aru bil 'alimi wal munfiki wal maqtul fil jihadi idha fa'alu dhalika liqal ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Muslim hadisi mai lamba 1915 cewa farkon wadanda za a fara hura wutar da su a ranar kiyama sune malami da wanda ya ciyar da dukiyar sa fi sabilillah kowanne nau'i na ciyarwa da kuma wanda aka kashi a wajen jihadi fi sabilillah idan sun yi haka saboda a ce sun yi an gane malamin da ya ilimi da a ce ba malami kamar sa da wanda yake ciyar da dukiya da a ce ba mai yin aikin Allah kamar sa da wanda ya je fayyan fama da a ce yayi kokari wadannan ran kiyama su za su fara shiga wuta Allah ya tsare mu wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna man jahada yabtagi arada ad-dunya wanda yi jihadi ina neman wani alaro aralo wani abu na duniya fala ajra lahu ba shi da ladan komai a wurin Allah wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2516 kuma wannan hadisi ne mai kyau hadisin al-amalu bin niyyat wanda Imam al-Bukhari ya fara kawowa a cikin sahih al-Bukhari ina nuna mana muhimmancin niyya haka ne Imam An-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi, hadisi mai lamba 3138 da hadisi mai lamba 3139, da yace man gaza huwa la yuridu wa fi riwayatin wa lam yanwi illa aqalan falahu ma nawa, wanda duk jihadi yayi yaki ba dan komai ba sai dan aniyarsa isami da baibayi na raƙumi, to yana da abin da yayi niyya, ma'ana yayi ne dan duniya kawai. Haka nan an tambaye manzo Allah sallallahu game da wanda yi jihadi saboda ya samu lada kuma ya samu ambar kuma ya shuhura mai hukuncin sa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashi da komai, wato ya je dai ya samu lada, amma ina so kuma a ce aiwa da ma ya je, aiwa da ma da shi akai, manzo Allah ya ce bashi da komai. Sau uku ana tambayar sa, ina maimaita haka, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa btugi bihi wajhu, Allah baya karbar wani abu na daga aiki sai abin da aka yi dan shi ana neman fuskar sa. Wannan hadisi Imam An-Nasa'i ya fitar da shi, hadisi mai lamba 3140. Saboda haka ainihin niyya tana da muhimmanci a wajen abin da ya shafi jihadi, amma komai a cikin musulunci. Wa sa'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abdullah ibn Amr, ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abdullah ibn Amr, in qatalta sabiran muhtasiban, in kai jihadi kana mai hakuri da neman lada, ba sakallahu sabiran muhtasiba, Allah zai tashe ka ran kiyama kana mai hakuri kana mai neman lada. Wa in qatalta mura'iyan mukafira, in kai jihadi kana mai riya kana so ainihin ka samu abun duniya da yawa, ba sakallahu ya abdullah, ya kai abdullah ibn amr, ala ay ba sakallahu mura'iyan mukafira, Allah zai tashe ka ranar kiyama kai aiki saboda riya, saboda kana son ka samu abun duniya da yawa. Sai manzo Allah ce ya Abdullah ibn Amr, ya kai Abdullah dan Amr, ala ayi wajihin qatalta aw qutilta, ta kowace fuska dai kai kai jihadi ko aka kashe ka, ba'asaka Allah ala tilka alhal, Allah subhanahu wataala zai tashe ka a wannan halin, in kai dan Allah itashe ka haka, in kai dan waninsa itashe ka haka nan. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Sunan, hadisi mai lamba 2519, amma hadisin akwai rauni a cikin sa, to kuma ina ga anan zamu kwana insha Allah, in Allah ya kai mu karo na gaba sai mu tashi daga nan din inda muka tsaya, da fatan abin da muka fada kuma ya zama daidai ne, Allah ya bamu lada, inda muka yi kure Allah ya fi mana, abin da yake na aiki iba mu ikon aiki, na nesanta kuma iba mu ikon nesanta, Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai. Eh mun samu lokaci a gaba, na'am. Yace akan da yace nake ina din nan, yace sura guda biyu, yace na farko shi ya gani ne ya san ana yi, mutane ne suke aje a tamfofin, in ka zo neman bashi sai su ce ba bashi amma ga a tamfa, sai su kara mata kuɗi, misali kuɗin ta naira 10,000 sai su sayar maka 15,000, bayan ka karɓa a matsayin bashi sai kuma su saya a wajenka a ƙasa da kuɗin da suka baka suka sayar maka, yanzu haka abin da kake nema 10,000, yace to wannan ya gani kuma ya fahimta, to akwai wanda shi ya waye wannan atamfar za a bashi ita an ƙara mata kuɗi, amma ba zai sayar musu ba su, sai ya fito da ita waje izo isiyar, wanda zai saya shi kuma ya kalle ta isiye ta a darajarta, misali yace a wannan babu wani abu a ciki, an gane ku, amma idan haɗin baki ne irin wancan, to akwai nan matsala take, shi kuma wancan da ya ƙara kuɗi saboda zai bada bashi ya ƙara kuɗi, to shi kuma wannan yayi abin da musulunci baya so, inna Allah yuhibbu al-'abda samhan idha ishtara samhan idha ba'a samhan idha taba samhan idha qada, Allah ina son bawa mai sauki wajen sayarwa mai sauki wajen sayi, da haka wannan kuɗi da ya ƙara na cutarwa saboda kada ya bayar da bashi kwari bayar da rance, to wannan Allah zai haɗu da Allah akan wannan wani abu ne daban, amma ciniki ne suka yi wannan ba za a ce sun yi laifi ba, ina fatan mun ga sai dai mu'amalar kuma ba haka ya kamata kasance ba, wallahu a'lam. Alaikum assalam wa rahmatullah. Tayyib, ite mutum ne ito kaya zai sayar ibayar bashi, shi ya saya 10,000 sai sayarwa wanda zai saya 15,000, amma zai biya uku, kaso na farko, kaso na biyu, kaso na uku. Yace a wannan babu laifi, da yawa suna dauka cinikin ina ne ba cinikin ina bane, suna dauka bai ubai a tayin ne fi bai atin wahida ba shi bane. Akwai ciniki a musulunci da musulunci bai yadda da shi ba, cinikin bai ubai a tayin fi bai'a, wato ciniki biyu ne a cikin ciniki daya. Kace wani ga wannan abin, in yanzu zaka ban kudin naira 10,000, amma sai in sai wata kaza ko in zaka kasa kudin kaso kaza 15,000, an gane. To wannan ya shiga abinda za a yi ciniki ɗaya za ku yi, ko dai wannan ko kuma wancan, an gane. Misali da zai zo kun yi zai biya a wata uku, sai ya samu kudin da zai biya ka a wata ɗaya, in ya samu kawai zai baka kudin ka, ba zai ce to ai kudi biya ɗaya zan yi ba, wancan cinikin da kuka kulla shi zai biya. Sai dai kullun abin da ake cewa masu kasuwa su fahimta, ba yawan abin da ka samu bane albarka ko abin, a'a, saukin da ka samar da farin cikin da ka saka a zuciyar wanda kai mu'amala da shi ita ce albarka take shiga. Da haka kuka ga yanzu ga kudi a hannun mutane da yawa, amma ya zama ne abin da suke cewa da kudin yayi ko, a haka ake cewa da kudin ko yayi. To hanyoyin da ake samun su ne ainihin suka zamanto ba nagartattu ba, ya kamata a sake duba a cikinsu. Muna roƙon Allah ya mana jagora, ya dora mu akan daidai, ya taimaki addinin musulunci da musulmai. Allah ka ba mu kyau a duniya, ka ba mu kyau a lahira. Allah ka tsare mu azabar wuta. Allah ka ji kan magabatan mu, ka gafarta musu. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Allah ka albarkace mu, ka albarkace yaran mu, ka albarkace manyan mu, ka albarkace mazan mu, ka albarkace matan mu. Allah ka sa albarka a noman mu, ka sa albarka a kiwon mu, ka sa albarka a kasuwar mu, ka sa albarka a sana'o'in mu. Allah ka sa albarka a ayyukan da muke yi, muke samun abin rayuwa. Allah muna roƙon ka, Allah ka azurta mu da halal, Allah ka nesanta mu ga biran haram, Allah ka biya bukatun mu na alkhairi, Allah ka yi mana damoyi, Allah ka yi mana jagora, ka yi mana uwa, ka yi mana makarbiya. Allah ka jagoranci Najeriya zuwa tafarki na kwarai. Allah ka kawo mana mafita a wannan ƙasa. Allah ka yi mana jagora, ka dora mu akan daidai, ka taimaki addinin musulunci da musulmai. Wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.